Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Iyalai da abokan arziki na Turawa da dama da ake tsare da su a Iran sun hallara a birnin Paris a jiya Asabar don yin kira da a sake su. Gwamnatin Faransa wannan mako ta yitar da halin da wasu 'yan kasar Faransa guda bakwai da ake tsare da su a gidajen yari da Iran ke ciki, inda ta bayyana tsare su da aka yi a matsayin mara hujja kuma ba za a amince da su ba. Iran dai ta tsare wasu 'yan kasashen waje da 'yan kasashe biyu tsawon shekaru da dama, inda ake zargin su da laifin leƙin asiri ko kuma laifukan tsaro na wata ƙasa. An tabbatar da laifi tare da yanke musu hukunci bayan shari'a ta sirri da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suka ce ba a bi ƙa'ida ba. Magoya bayan mutane sun ce an zarge su da laifin da ba daidai ba ne, kuma wasu suna cikin rashin lafiya ta jiki ko ta hankali ko kuma an keɓe su. A cikin wata sanarwa da magoya bayan suka fitar, sun ce an tauye musu mafi yawan haƙƙoƙinsu kana ba su iya tuntuɓar 'yan uwa. A jiya Asabar wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 5.9 ta afkawa yankin da ke ɗauke da iyakokin Turkiya da Iran, inda ta lalata gidaje a cikin ainihin babban birnin lardin yankin, a cewar rahotannin kafafen yaɗa labarai da kuma ma'aikatar hasashen yanayi ta EMSC. Kakakin hukumar bada agajin gaggawa ta Iran Mustafa Khalidi ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na YGC cewa yawancin lalacewar gidaje da gine-gine ya fi kamari ne a birnin Khoi. Jama'an agajin gaggawa na Iran sun ce an aike da tawagogin ceto zuwa yankin, kuma an sanya asibitoci cikin shirin kota-kwana kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka rawaito. Wani jami'in agajin gaggawa ya shaidawa gidan talabijin ƙasar cewa an tafka dusar kankara a wasu yankuna da girgizar ƙasar ta shafa, a yayin da ake fama da daskarewar kankara da kuma katsewar wutar lantarki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai akan wani birni a yankin Donetsk da ke gabashin ƙasar Ukraine ya kashe akalla mutane uku a jiya Asabar, yayin da sojojin Ukraine suka gwabza ƙazamin faɗa da sojojin Rasha a wurare da dama a gabashin ƙasar, inda Moscow ke ci gaba da kai hare-hare cikin gaggawa a daidai lokacin da ƙasashen yammacin duniya suka yi alƙawarin kawo tankunan zamani ga Kyiv. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi amfani da wannan damar wajen matsawa abokan hulɗarsu na ƙasashen yamma lamba don baiwa dakarunsa makamai masu linzami masu cin dogon zango da aka fi sani da ATACMS domin rage ƙarfin Rasha na kai hari kan garuruwa. Zai yiwu a taka wa ta'addancin Rasha burki idan za mu iya samar da makamai masu linzami da suka dace ga sojojinmu, in ji Zelensky a cikin jawabinsa na daren jiya Asabar. Tun da farko Zelensky ya ce ana ci gaba da gwabza ƙazamin faɗa a garuruwan Volda da Bakhmut, garin da aka fi fama da hare-haren bababai na Rasha. A jiya Asabar, shugaban ƙasar Peru Dina Boluarte ta buƙaci 'yan majalisar dokokin ƙasar su nemo hanyar fita daga cikin rikicin siyasa da ke ƙara yin zarfi ta hanyar amincewa da gudanar da zaɓuka a watan Disamba, sa'o'i kaɗan bayan da majalisar ta kada ƙuri'ar kin amincewa da wannan ra'ayi. Da sanyin safiyar jiya Asabar ɗin nan ne 'yan majalisar suka yi watsi da buƙatar ta na kai zaɓuka gaba zuwa watan Disamba, duk da zanga-zangar kindinin Boluarte da ta ɓarke a faɗin ƙasar ta yi sanadin mutuwar mutane da dama. Mun yi nadamin cewa majalisar wannan jamhuriya ta gaza fitar da ranar da za a gudanar da babban zaɓe, inda 'yan ƙasar Peru za su samu sukunin zaɓo sabbin hukumomi ta hanyar demokuraɗiyya, a cewar sakon da Boluarte ta kafa a shafin Twitter a jiya Asabar. Ta yi kira ga 'yan siyasa da su ajiye muradun jam'iyyunsu su saka kishin al'ummar Peru a gaba. Dubban masu zanga-zanga ne suka yi gangami a Wagadugu babban birnin kasar Burkina Faso a jiya Asabar domin nuna goyon bayan su ga gwamnatin mulkin soja kwanaki bayan da Faransa ta tabbatar da janye dakarunta ga musamman kamar yadda wani dan jaridar AFP ya bayyana a wurin taron a dandalin Park Nation Square da ke tsakiyar birnin Wagadugu. Masu zanga-zanga sun rika alamomi masu dauke da take kamar ku kauce da mulkin mallakar ku kauce da manufofin Faransa a Afirka da kuma gaba dai da ikon cin gashin kai ga Burkina Faso. Lazare Yamiego shine mai magana da yawun kungiyar fafutukar neman sauyi tsakanin kasashen Afirka ya faɗa wa taron jama'ar cewa ba ma son ƙarin sansanonin sojojin kasashen waje a ƙasar mu, muna son mutuntawa da kuma yin aiki tare cikin nasara. Ya ce za mu ci gaba da sanya idanu har sai kasar Burkina Faso ta samu yancinta daga masu mulkin mallaka na yamma. Faransa da ke zama tsohuwar mai mulkin mallaka ta kasar Burkina Faso ta kafa sansanin dakarunta na musamman a birnin Wagadugu, sai dai ana sanya idanu sosai akan kasancewarta a wurin a yayin da aƙidar kin gidan Faransa ke karuwa a yankin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. Har yanzu maudu'in da ake tattaunawa akai shine ko akwai adawa a kasar Niger. Jagorar shirin shine wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni a kasar Niger. Mahalarta zauren na fafatawa ai sauraro lafiya.
Kisan kowa ya san ya hagowa kudin mulki Niger. Mu yan siyasa mu magabatan mu na siyasa na Niger. Dan shi ajab dama ya iko. Ka shekara goma bisa iko amma har yanzu ɗan shi akwai wani taro na iko kai na agaba. Ɗan shekara to wani littafi kai na afasara. Ɗan shi wani nana kai na agaba. Ka shawo mu kasa lahiya. Ka shawo mu gwangar shugaban kasa wanda ɗan kasa sun ka zaba. Shi ba bar shi aka kamun
da ba ga dan shi da Yesu da ba zan dubba kaza da farka
ba. Ba ka kaza da farka ɗan kasa ko wani sai da zuwa da Qur'ani yayin rantsuwa. Kowa in yazo gaban Allah littafi ne daban tambayar da za a mai daban. Kenan kai jadda kai hakuri. Ka bar wanda addan mulki. Shi ɗan ƙasa zama ayi zaman lahiya kace a irin warkan mace ɗan ƙasa mulkin nan can na farko irin wanda an ka yi shi muna buƙatar canji gaba zuwa muna buƙatar zama lahiya tun da ƙasar mu mun ga halin da take ciki da ƴan ta'adda da komai da komai bamu cikin wannan jayayya na adunga muna fata ga Allah duk ɗan kusa mu da akwai a sake su
kamar sadda dukkan magana ɗan kusa ana ganin kamar baka son kai to ƙarfi kana magana har Muhammadu ne ai masa ahuwa shi dawo cikin ƙasa a ci gaba da abubuwa kamar ni ka
kace shi da muna fatan bazun shi mai ahuwa tun shi da ahuwa yanzu ko an ce na shi gaba ƙasa wanda ya kai shi ga hagwan ga wangarame na shari'a irin wanda kai shi har yanzu ai ko yanzu ko an ci ame ahwa yanzu ba sunan shi da zai ahwa ba shi wancan shugaban kasa ya ce babu ahwa ta Niger babu ahwa ta yan kasa ya ce da zuwa
ko dan kama Muhammadu wancan lokacin shi Yesu shi yasa har yanzu ko ganin bakin jinin sa har yanzu
bakin jinin sa
eh
a ba maganin bakin jinin sa ba bakin jinin sa ai shi ya zama kai ne shi tunda an kaddiba mulki ne ba ne kai mulki shi ma irin da soja na mulki ne na soja na wannan lokaci ne mulkin soja na ai annaka ai ayan boko ai kashi sun mutu ayan boko ai university mu sun mutu ya kama ma kai hadar me ya kama kowa da kowa kalme to shi ko wanga mun ga alamu shar sassaci kaga ne ko dole ne kenan mu zamana muna so kasar mu ta zamana lahiya a cikin Niger ta zanga bayo Niger ta hi dukkan kasashen duniya shi muka fata
dan baba mai muka dawo dai waccan magana har yanzu waccan tambaya da ni shi karhe ya ce duk abin da ma kamar jadi ka wadi abin na tiya dai dai yanzu kaza kaza shi da ga abin nan na tiya ba ba wanda ka tiya ga wannan mulki na wanga lokaci na shi ba zo
ni abin da ni zaton jadi shi ce shi dan lumana don haka nace muku maganganun da shike shi na son kashawa don dan lumana kirki bai hada abin da jadi ka wadi dan lumanan da adda bayanin lumana bai hada abin da jadi ka wadi
shi bai da bayanin
eh mu hamma da kai ne ya zaka bisa wanga plateau misali bai cewa mu jam'iyyar pendestaria mun liƙe shi kotu ta like shi ba mu ba don hamma lokacin da tanja tsohon shugaban kasa tanja mamadu yayi barazanar shi like shi mu muka kubutar da shi
mu yan tarayya
mu muka kubutar da hamma amadu hamma ya sani yan jam'iyyar lumana sun san haka mu muka ceto shi kuma hamma ai mu mun yi adawa kamin duka tanja tunda akwai duk lokacin da ai duk waɗanda jam'iyyoyin da azzamna nan munka hada kai munka tunkari tsohon shugaban kasa Tanja Muhammadu lokacin nan mun taba yin FRDD in baka manta ba lokacin da duka munka tahi don sirrin mu ne na tarayyar ma bari ma in wada ma ko in wada ma jama'ar da awon gauri ko in wada ma duniya abinda a sirrin jam'iyyar PNDS tarayya ba tsun barazana kuma ba a yi mata barazana sirrin jam'iyyar PNDS tarayya banda Allah babu wanda ya san shi ko ƴan jam'iyyar PNDS tarayya ba san shi ba saboda babu wani mai ko kazan kana da jama'a ko kazan kana da girman iko wanda idan yayi ma jam'iyyar PNDS tarayya barazana ba zai huce hisuwa ba shine sa kamar wanda Alhaji Abdulmuni cikin maganganun shi naji inda ya dauko ko cewa tarayya ta taba yi kadan tarayya ba taba yi kadan ba mu matsayi na uku munka rika cikin kasar ga lokacin da munka kama ma mai girma Alhaji Mamman Usman ya zanda ikon kasar ga matsayi na uku ne buki Allah ya bashi shugabanci kamar wanda Jadi yace babu wanda hison babu wanda ya Muhammadu isuson iko don haka ai nice ai mai wata tambaya bai bada amsa ba ya goggobci kenan Muhammadu in suna son iko bai mandate ta bi mun ga kasashe da ake waye da mu wasu zarcewa sukai amma shi kaga ai sakai kuma saurara ka ji to saurara dai ba magana ka bace yanzu tauce ni adda magana abinda nake ma magana abinda yasa nake ma magana yanzu shi mai girma Alhaji Muhammadu Isu da ya kama mai muna matsayi na uku ai gaba da an ka sake zabe da Allah bai ba mu iko ba muna matsayi na iko abinda yasa kaga muna ci gaba godiya muka yi ma Allah
dan baba in muka dawo da ci
to
su wannan ɗan adawa ana ganin kamar son ne kuke ku ta jawo su waɗansu ma na zargin cewa akwai kuɗi kamar su dudu an ce a kuɗi ne an ka bashi ya tafiya shi da shina ta yana farfaganda saboda tunanin zabe na gaba son kuka da an yi kirrib gaba ya zamanto an yi kayan tsaye
shi Jadi ya kawo zancen isaka mace ta tashe shi yanzu ba dipti bane ce dipti ne shi Ahmadu Nuhu shiko da ya bar jam'iyyar su ta lumana shi kuma wane ne ya kace koko bai koma tarayya ba
ba koma
a to kenan ita tarayyar nan da ka gani Habu da mun babako shi ko Allah ce kuma Jadi na magana rashin tsaro to wannan shi kiyayyarsu da Muhammadu Isu ban san abin da yasa ba su Muhammadu Isu ba wannan su yan lumana kuma wannan abin su ta bi su tunda ba ka iya hana ka ce mutum shi ce bai son abu ka ce dole sai ya zo
ne za ka ce ga wannan magana da ita da ake yi na cewa ɗan adawar da ana ta
yanzu
aka ba su ana ta
farfaɗa Jadi kai yanzu kuɗi muka baka da kai muna ga tamboyi ba neman na an kai baka sa mu nan cikin wangare donaka mu yi tamboyi mu wayar da mu mutane kai game da abubuwan da ka shiga nace ma sirrin tarayyar da nake so in baka abinda yasa tarayya take ci gaba lokacin da shi tsohon shugaban kasa Tanja Muhammadu duk ya kore mu Allah ji kanshi Allah shira mashi shi ya kore duk mayan ƴan siyasa mu wayar da wani ja sai ana mai farin jini sai a hana mutane su gane shi na kishin kasa ga ta Niger wayar da wani duk cikin su duk ba cewa sun kai ba ya baro su can wasu har matan su yayi kai musu ko kamance ba nan yadda ba da mata mamu Usman ya kai mai ita ce Abuja duk ba san wannan ba wane ne cikin ko mu ai in mun ka ga mutum na muna huci ga jam'iyyar PNDS tarayya har mun ka sani mu ba mu tsayawa shi hidda kai ne hidda shi mu kai komi girma ne shi ta shi shine sa kaga Allah na sa muna ci gaba
za mu dawo kai gare ka dan baba Malam Habibu Mumuni wannan lamari na tafiyar siyasar Niger waɗansu na cewa makomarta gaskiya shina da duhu in dai an ka ci gaba da tahiya hakan ga babu adawa ko kuma akwai rauni ga adawa ko kuma ana samun ƴan adawa ba su hankuri su zamna su jimre illa waɗansu na ballewa suna kuma ko su shiga gwamnati ko kuma
shiga jam'iyya mai mulki matsayin ku na kungiyoyin harkullah inda ka kallo can da jimal kuna kallo abin da ka haruwa shin ya kuke ganin demokradiya tunda ita demokradiya ita ce ta ba da dama irin wannan zama gashi da muka yi aka ita
wannan gaskiya ne ka gane ita demokradiya abace wanda ya kamata mu dauke ta da nazari da lisahi demokradiya ta ba mu yancin kan mu samu yan opposition kuma mu samu yan iko waɗanda ya zamanto su ne wajen gwamnati
masu
majority sa'annan akwai tayan adawa mai mu abin da gace mana to kwariya shine ke adawa ta mu da gwamnatin kan dukkan su sun zamanto mu rasa kansu
adawa ta yanzu
mu rasa kansu da kai na zuwa da iko da adawa dukkan mu rasa kansu me yasa nace haka nan kai gwamnati kana bisa iko kana karkarin ka jawo dan adawa kamar kashe cikin ka kai kuma dan adawa kana can kana karkarin kamin ma gwamnati bai dauka ka zo ka fidi abin da kace a lokacin akida ta siyasa in ka zama to kana da akida ta siyasa kuma ka zama to tsakanin ka da Allah na zakai kuma talakawa na zakai ma wallahi ka tsaya ka wurin nan guta inda kake ba kudi ba
to sai ka gama zabe ga wannan adawa wanda adawa sai tsaya adawa
sai adawa ka kai jira lokacin ka me adawa ai akwai aikin da anka baka ba
to akwai ko kana son sun ce ka ga a ta hudu Allah
masu iko ba su an cika abinda yasa da sun san mutane masu kwadai nan inda sun san mutane ba su da kwadai wallahi ba su santan masu bidi wani ni ne hada maka dan sun san mutane na da kwadai ne amma inda sun san mutane da adda akida kar in zaka ni jira na zani sai lokacin da Allah ban iko nan kuma kokowa ta zani ta nazari na kakana zan tahiya wancan abinda yayi in samu iran versan shi kanin zabe shi kaka ko ku nuna na kamata yi bisa ga tahiyar da shi kai ni kamata in gwadi bannar da shi kai yaso in an ka tashi kan fayin iko batir kai ni na na kamata yi in tashi ga talaka in hada musu ga abinda aka kike duka wannan abu in sa su madubar shi iyakar su ko wane wanda adda iko ya zama bisa iko ne iya kashe shi wasar kudin shi wanda a cikin adawa ya koma bisa adawa shi yana can cikin gida kwancin shi sai lokacin zabe ya zama sheto
shi ya kamata a yi ita ta a matsalar mu
da aqida babu nazari ga yan siyasa
to yanzu kamar kana ganin yan siyasa halla ko wadanda ka adawa kana ganin ko suna ganin kudi na yawo shi yasa dole sun kace ba su tsalla ko su tawo
din da haka nan akwai kudi ma yana sa kuma rishi yana sa ne in ka san abinda ka kai in ka san abinda ka kai wallahi ba kudi ba komai aka kawo maka wallahi in dai ba rayuwa ce ba a ce maka rayuwa kaje za a baka ita ba san za maka rayi ne amma iya zaman to dan kudi ne kace zaka da su wallahi kullum baka da gida ta kwari kuma san ce zan koma bisa zancen ni ban shiga tsakanin ku ba me zan kwatanta muku mu da annan nesa gare ku mun san duk abin da aka tahiya bisa ga iko zancen ku da kai Muhammad Isu da Bazum za ni muku dan bayani kadan bisa ga kowani fanni shi mu mun san kowani fanni shi ko a Muhammad Isu mu gare mu yayi aiki kuma bai yi aiki ba yayi mun a'a da ka taka
ba mun kasa awa
yayi aiki bai yi aiki ba ina mina nake muku ya aiki akwai abu akwai fanni ba a ce mutum duk a zaman da yana duniya a ce ba kai kunyi ba yayi abu dan su na kwarai waɗanda sun ka amfani talaka waɗanda sun ka amfani mu dukan mu mun san da yayi mana gina da kuroli mun sani ko da muka tashi fayofin da a gare mu Allah yayi wa su yayi mana kalaso shi ni mu shalla kwalli ina san da ke ya ba mu kai yake aiki an ba mu formation ina san da ke akwai likitocin mu da yawa waɗanda ya zamanto aka yi renove aka gyara aka kai musu magani duka waɗannan abin waɗanda mun ka san ai amma kuma akwai abin da yayi na wajen rishin aikin shi mu yau ma'aikata in mun tashi Muhammad Isu akwai wasu kan da muka gashi amma yadda ya bada shi mun ba akwai abinda mun ka samu tun da lokacin kunce akwai waɗansu abu da muka samu tun da lokacin kunce ya samu shallakwal cikin wahalar da shike lokacin nan difa in masu yan sayan shayar difa wallahi kudin ɗiyanka ba sau da a samu ga kwanciyar zaka yake mana kai mutanen mutan mu aiki don saboda kawai su yi aiki saboda an saya Muhammad Isu zaka yi ɗebe mana su Muhammad Isu ya saka akwai matan mu duk matan wanda bai aiki mutum da ya zama mutum bai aiki ko mai sanna ko wani dan kasuwa na ko wani wanda bai lahiya ne ko wani abin gashi ne wani misaki ne wani abin Muhammad ga lokacin kunce aka samu na uwa matan su mata goce mace mai aiki tana da kudi Muhammad Isu zaka yi ɗebe wannan
Allahu akbar
aka an karkare shi kap aka ɗebe shi Muhammad Isu ya saka yau muna nan ɗan kontrakin mu mutane suna karanta suwa mu shanne da kula ka dauka kuma su suka ce za su dauka su ne ban bai muku komai ba dan komai suna cikin kangano kuma kawai rubuce shekara duka an kuma 2500 sa dauka aka dauka 2200 tun daga nan an ka kyale mai tun 2014 da mun ka dauki functioner har bisa yanzu ba dauka ba yau ku ɗan contracting da aka yi musu nan zuri mu rasa zamu yi da su wajen kwancan wajen bazum bazum sai faɗa muku bazum ya zo da ni shi mana aiki amma ni sai in faɗa muku ba wani ba waye boye bazum har in faɗa muku ni na a cikin fannin inda aka aiki bazum har bisa yanzu mu abin da ya dauka mana alƙawari har yanzu dai bai cika mana ba mu malaman makaranta da kuma lakwal dai ba a cika mana ba dan mini ci haka nan bare kowa ya gani ba rasawar basum shekara guda mun kai babu inda lakwal kidda an ka ba ta lakare ki ga ta banza mu karatu da ita dan saboda kishin kasa mun kasa mun kai tai mu uwayen diya ga sunan mu ce su ka kudi sai mu yar lakare wadan su zagi musu sai da mun ka kare shekara kam babu lakare babu kai babu arba
muna dawowa wurin ka magatakarda
anan zamu da ta aya a yau sai makon gobe zamu dora a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni a kasar Niger sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu kasance lafiya
to a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binne
jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
a yau shirin rayuwar birnin ya garzaya ne a unguwar Asokoro inda muka zo zauren wata mata inda take mini goodness fruit wata mata da take saida lemu da abarba da su kankana amma na tafi na zamani ne wanda in ka siya sai a nika maka shi ga ta nan bari mu zanta da ita ko zaki bani dan takaitaccen labari akan kanki
assalamu alaikum sunana goodness my goodness fruit juice salad and ba muna kan markade su fruit duk yanda abin da ya kasance fruit muna markade su kuma suna da kyau a jiki ko rashin lafiya ko wanda yana gajiya ya kansha
to kaman ke daga wace gari yar asalin wace jiha ce a Najeriya
Niyar Plateau ce
jihar Plateau a ina jihar Plateau
Niyar Lantan ce
ganin cewa kaman tun yaushe kika fara wannan sana'a ta wannan abubuwa na kayan marmari
shekara na 6 yanzu da wannan business
shekaran ki 6 shin kin yi karatun boko
nayi karatun boko
kaman zuwa wani mataki kika yi na karatun boko
na kare a secondary school ne kawai amma nayi karatu akan fruit sosai kuma nan je course na shi na san fruit in and out me yake ci wanda ba kyau a hada da wanda kuma yana da kyau a hada ibada amfani a cikin jiki duka na karanta su
to kaman me ya baki sha'awar shiga wannan sana'a
domin na gan shi yana da kyau kuma yana da kyau a jiki kuma yana da amfani sosai shine mu na shiga business din kuma business ko kade ba muna so mu gan lafiyar mutane kuma yanda mutane da yawa suna so su ci ba sai yanda suke ba suna zuwa muna koya musu
to menene ba ki sha'awar zuwa garin Abuja ki yi wannan kasuwanci da kike yi kika bar challantan kika taho nan Abuja
zuwa na Abuja ba don business din ba na zo ni ina zama Abuja amma nan aka koya min aikin shine na zauna nan nayi amma da lokaci za mu kai shi Atlanta
to wasu sai su ga cewa kaman kika duba rayuwar Abuja za a ce rayuwa ce mai tsada akwai wahala kaman wasu ne sai ce me yasa baki zauna a Atlanta din baki yi wannan sana'a ko kina ga anan ya fiye miki
gaskiya a Najeriya yanzu da baki da abubuwan kasuwan ba su da sauki muna da yi ne kawai Allah dai zai taimake mu da ba haka ba amma yanzu dai abubuwan da muna yin shi akan 1000 yanzu ana neman 10,000 ne kan mu kai su da su so ba sauki kuma ba yanda muka iya
to yanzu kamar ake jarin ki haka na wannan kasuwanci kaman ya kai nawa
kamar wannan jarin na duka hada da machine din ba wai wani kudin mai yawa ba amma na da 3.5 million ne na fara
to kaman a rana kina yin kaman cinikin nawa haka
to ah da kam a rana muka yi kai 70,050 amma yanzu muna da lallaba ne 25-30-40 ya depend yanda muka samu amma mun samu aiki mu fita mu je waje mu yi aiki ko mun samu masu zuwa koyan karatu shine muke samu up to 150-200
to Abuja zaki ga wani gari ne mai tsadar rayuwa kaman zaki ga kudin sufuri na mota da kuma haya kaman a wani guri kike zama a Abuja
na zama a Jikwai
Angwajikwe.
Yes, Ajikwe first street. Kuma haya akwai dan sauki wahalan motar ne yanzu daga Jikwe da muna shiga naira 100 yanzu muna kashe 500-600 tafiya da dawowa 12
to kaman yanzu kina biyan kudin haya kaman kowane wata kaman nawa
kowane wata yanzu da a shekara da muna biyan 150,000 angwan da yana nan dan daje masu dan saukin gida 150,000-250,000
Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya
to a gaida Malam Sale kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.